da goge.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Mazauraro tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a voahausa.com shine website ko kuma internet da za a lalibe mu kaco kan kenan masu gabatarwa.
Hafsat Bello dan mai soro.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau talata 6 ga watan Fabrairun shekarar 2018 za mu waiwayi maganar cewa gwamnatin jihar Kaduna za ta gina wa malaman gidaje tare da ƙara musu albashi da kaso 35 cikin 100 don inganta harkar ilimin yara a jihar bayan korar malaman da suka fadi jarabawar aji huɗu na primary.
Akwai yanayin albashin na TSS na albashi fiye da sauran ma'aikata kashi 32 cikin 100. Na biyu akwai malamai da dama su yakin sa a karkara yake wanda kuma za a samu su ga kamar shi shugaban makarantar za a kokari a ga cewa an gina masu gida su kuma malamai da suke koyarwa a makarantar su ma za a kokari ga cewa an gina musu wajen zama.
To haka kuma za mu karanto sakonnin da kuka aiko amsoshin tambayar da muka muku a Facebook, Twitter da ma Instagram. Sannan kuma ba fa za mu ba ku a baya domin kuwa za mu ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ta waya game da wannan magana na malaman jihar Kaduna.
Za ku ji ta bakin ma'aikatar ilimin jihar ta Kaduna game da waɗannan sababbin tsare-tsaren inganta harkar ilimi a jihar.
To yanzu kan kai tsaye sai mu tafi ga sakonnin na Facebook da Twitter wanda kuma sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijo. Yace tabbas gwamnatin jihar Kaduna ta yi farar dabara idan aka inganta malamai game da albashin su yayin danyi kauri. Aka samar musu da gidajen zama sannan kuma aka ƙara daukar malamai ƙwararru to tabbas an samu makamashin haɓaka ilimin yaran jihar ta Kaduna. Ni dai a wurin na wannan mataki da gwamnatin Kaduna ta dauka ko kuma take yunkurin dauka yayi daidai.
To sai Sani mai langelange Yalwa Yawuri yace ai yau da gobe da mun matsalar malamin makaranta duk bata wuce ta muhalli da ƙarin albashi ba. Ba shakka idan har gwamnatin jihar Kaduna ta dauki wannan mataki ba mamaki bari ta yi na daya ga cin jarabawa a duk fadin duniya. Wato ta yi na daya kenan a fadi ba.
To sai kuma Ahmadu Abacha Macina yace abinda zai inganta ilimin primary da secondary a jihar Kaduna shine dukkan ƙwararrun malamai waɗanda suke da shaidar takarda ta malinta ta NCE kenan saboda rashin duba cancanta wajen daukar malamai tun asali shine yake kawo tabarbarewar ilimin yara a jihar Kaduna. Wato a dauki masu NCE a kallafi yake nufi.
To baba gana Alhaji Dabuwa Nguru yace salam yau da gobe ginawa malaman jihar Kaduna gidaje da ƙara musu albashi tare da daukar jimillar malamai 45,000 hakika ba zai warware matsalar ilimi ba. Hasani ma ya sake mai da hannun agogo baya a fannin ilimi a jihar.
To sai dai bai gaya mana ta yaya
ba. Yawa.
To sai Umar Tijani Samali yace hakkon zai warware har ma za a samu ƙarin ilimin fiye da yadda ake tsammani a wannan ko shakka ai babu.
To Kabiru Jeke Karaye Sakwato ya ce yau da gobe assalamu alaikum. To ko dai wannan matakin bai yi tasiri ba su dai malaman da aka dauka aiki a Kaduna gaba ta kai su gobarati ta Jos.
Kin san gobarati ti? Da kai gida ya kone aka dinga kawo kaya har yafi abin da ya kone kenan. To sai kuma Haruna Hamisu dan malam Daura yace salam yau da gobe. Wannan ni a gani na zai taimaka wajen karawa malaman jihar Kaduna kaimi wajen jajircewa akan koyar da dalibai tsakani ga Allah.
To sai Dauda Musa ba rigima dan dimi yace salam shirin yau da gobe kware muna ganin da alamu an dau hanyar fara warware matsalar.
Umar Bale yace wannan hanya ce ta gyaran ilimi a Kaduna, Allah ya sa mu dace.
Nura Sani Rijau kuma yake salam yau da gobe hakika idan har gwamnatin Kaduna ta gina wa malaman makarantu gidaje gami da ƙara musu albashi tare da daukar jibillan malamai har 45,000 za a samu saukin tabbarewa harkar ilimi a jihar. Amma fa idan har an kiyaye haka yadda ya dace ba wai a fara a bari ba domin guje komawar angulu a gidanta na tsamiya ku tashi lafiya.
To gar ka zauna akan rini. To sai kuma Ashiru Lawal na goma ruwan bore da Sumayya Muhammad Gusau suka ce salam yau da gobe, hakikanin gaskiya idan har aka yi haka to ma iya cewa ruwa ta sha game da yadda lamarin ilimi ya tabarbare a jihar Kaduna, kuma muna fatan sauran jihohi masu kusa da su ko za su yi koyi da irin wannan yunkuri.
To Nura Ahmad Zangon Daura ya ce salam yau da gobe, hakika gina wa malamai gidaje da kuma ƙara musu albashi tare da ɗaukar malamai 45,000 ba shi ne zai kawo ƙarshen matsalar taɓarɓarewar ilimi ba. Ya zama dole a samar da isassun kayan aiki ga malamai da kuma wadatattun wuraren karatu.
To sai kuma Yusuf M. Ramadan Mai Gombawa ya ce duk wanda ya iya allonsa ya wanke. Tabbas ko shakka babu gina malaman jihar Kaduna gidaje da ƙara musu albashi zai taimaka gaya wajen inganta harkar ilimi a jihar. Saboda haka ne ma nake kira ga sauran jihohin Najeriya musamman jihohin Arewa maso gabas, Gombe, Bauchi, Borno, Yobe, Adama da Taraba, ya kamata su ma su dauki irin wannan mataki na gina malaman gidaje da ƙara musu albashi domin inganta ilimi a wannan yanki namu na harkar dan harkar ilimi ya tabarbare sosai.
To kuma gashi daga shafin Twitter at Alhaji Forever yace yau da gobe ikon Allah a gaskiya gina wa malaman jihar Kaduna gidaje da ƙara musu albashi tare da daukar jumlar malamai 45,000 zai warware matsalar illar rashin ilimi a jihar musamman ma a kananan yara.
To sai kuma at Hamisu underscore goran underscore maji yace ito tabbas a yau da gobe idan har aka yi hakan an daraja malaman hakan yayi daidai zai magance matsalolin karatun yara kwarai da gaske.
To at K Bashir O1 yace assalam zai taimaka idan an dauki kwararrun malamai amma.
To sai kuma daga ƙarshe at M24_Garirijiya yace tabbi jami'a da gobe aini kam daga jin wannan labari na gina malaman makaranta gidaje da kuma ƙara musu albashi da gwamnatin Kaduna ta dauki niyyari sai naga kamar ingancin ilimin Kaduna ya kai na jihohin Kebbi da Abia da kuma Lagos. To fa
to wannan sune suka fi kowa nake nake
nufi. To haka ina ga yake nufi. To mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni. To kamar yadda muka ce kuna iya kiran mu ku faɗa mana yadda kuke kallon sabon yunkurin na inganta ilimi a jihar Kaduna musamman ma matakin primary. Ga lambar da za a same mu a kanta alamar tarawa 1-202-205-2655 sai a lalube mu kafin mu dan shakata.
Al'umma ta ina zamu je, al'ummar mu ina zamu je, yan gasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, bazan iya inya da ke ba, bazan iya umance da ke ba, wai me ake nufi kasar mu ba kamar Tanzania ce. Wai me kuke nufi ban so ni kasa ta tambace, manyan kasar ga Najeriya ku zo kanta mace, muna gani muna ji mutane kasar mu san mace, abun abun da kai ce wayo da zata wuce, yan kasa ta Najeriya gana na zo da tambaya menene fice a duniya munde gaskiya ko kokariya, nace kade kan ka zaka tambaya, wallahi zamu shawuya mun so ko zamu daina shawuya.
To gara mu sode mu daina shawuya din. To mun gode na bizifi a Sananik da wannan waka ta kishin kasar Najeriya gaba daya ma ba ko ba jihar Kaduna kawai ba. To ga wani daga Kwara, assalamu alaikum.
Amin, amin alaikum salam wa rahmatullah.
To barka dai.
Wani daga kwara?
To da farko dai kuna tare da Jallo Garba Dinane Bulawu da kayan wuta kala kala na sifa kwara daga kwara a nan Najeriya.
To mun gode
barka. Gaskiya wannan mataki da gwamnatin jihar Kaduna ta doka to gaskiya mataki na wanda yayi daidai. Dan biyan musamman ma alba biyan ma'aikata albashi da samu musu gidaje. To idan ana yin haka gaskiya za a inganta ilimi dan koda ma rashin irin wannan dokan mataki shike sa ana samun tabarbarewa ilimi musamman ma a jihohinmu na Arewa. Ya kamata ana cewa ana biyan su haƙƙoƙi.
Eh to oi line shi aka tsina gama. To sai ga wani salamu alaikum.
Salamu alaikum.
Eh tambayo mana shi daga
ina ne? Yo daga ina ne?
Kuna tare da Musa Hadarin Asuba kashe mai sako daga nan da
yau mun ji murya Musa Hadarin Asuba yau kai hadarin yamma
malam kuma barka da aiki
to barka da warhaka muna jin ka barka da kokarin sakonni
gaskiya dai shawara ta akan wannan maganar ina fatan wannan alƙawulin da an kai na gina musu gidaje da kuma ƙarin musu albashi muna fatan hakan iya tabbata
amin
to amin
to mun gode sosai
mun gode Musa Hadarin Asuba
to wani sako kake da shi gwamnatin Niger kwanaki mun ta tabo maganar ilimi a can haka kana ga shi ma irin wayannan abun ya kamata su yi ko koya
insha Allah mu ma dai abinda muke fata kenan tayi mana hakan insha Allah
to mun gode Musa Hadarin Asuba yawa to ga wani nan alai
to daga ina
assalamu
alaikum wa alaikum salam daga ina
Musa Ilyas ne daga biyu
yoba kenan ko
Borno dai
Borno okay to
biyu
to ina fata ƴan Rufai ba siyasa zai yi mutane ba
yawa ni sa kace haka
saboda idan kika kula lokaci na kai sha akan su da maganar zanga zanga sai dubiyar sama me zai cewa al'umma to yanzu kuma sai zai fito da cewa wai zai gina gidaje zai ƙara albashi
ni dama yace zai rushe wa'ancan zai gyara wasu zai kawo ƙwararru kana ga ba haka bane siyasa ce kake ce kallon
akara makala ai rufa ka sa abin da yafi Abuja ka sa abin da Abuja
a'a ban sani ba me yayi Abuja yayi ma ya rike ilimi ne
na'am
ya rike ilimi Abuja ne
eh
ya rike harkar ilimi a can ne
ya yi minista Abuja mun ga sai mun san wane ne Rufai
to muna godiya Musa Iliya
ko wanda ke sai mutane alaji amma Allah ya sa gaskiya ne ai muna fata ai gyara
yawa to amin
to amin
to mun gode
ra'ayinka sani
kana da albarka
amin amin mun gode
amin Musa Iliya
to ga wani kuma daga Kaduna
assalamu alaikum
wa alaikum
assalam wa rahmatullah daga Musa Iliya hello to kamar yana nan hello
salamu alaikum
wa alaikum salam waye daga Kaduna
sunana Muhammad Awwal Abubakar daga Tsiya Kaduna
to sanin da shigowa
muna jinka garin ku ne da mu ake magana
menene naka ra'ayin akan wannan
wato ra'ayi na abinda gona ya Rufai zai yi gaskiya muna farin ciki da shi sosai
me yasa kuke farin ciki wani ya ce siyasa ce yake ganin anya ba siyasa ba ce?
Na?
Wani ya baka ji Musa Ilyas daga biyu ya ce anya ba siyasa ba ce? Me za ka ce kai kuna murna?
Wannan abin. Ai abin da za ka lura ya Rufai ai mai ilimi ne. Ya san mutunci ilimi, ya san darajar ilimi. Ni ma kaina da nake magana jami'i ne na ma'aikatan ilimi a da, amma na yi ritaya.
In ba ka bayyance to ko ƙarin girma kake nema kake yabo. Ai kace kai da tada sai to shikenan mu je zuwa
eh ni na ritaya
eh
to amma dubban abin da dama muke kishi a kai tun ma kafin irin su yi ritaya a samu wanda yake da son kishin ci gaban ilimi a jihar Kaduna
to mun gode
saboda wannan abin da zai da muna raka shi da addu'a
eh
Allah ya tabbatar da wannan buri
to
amin mun gode
yawa Musa Abubakar bari mu samu wani kuma ya shigo
ga wata wayar ma nan tana shigowa hello
assalamu alaikum
wa alaikum assalam daga ina kenan
daga Zaria Kaduna Najeriya
daga Kaduna
Kanawi Kofar Giyan
to malam Musa menene ra'ayinka akan wannan magana
to gaskiya ra'ayina ba abinda zan ce sai fatan alkhairi
domin
gaskiya a inda ya dauko wani shiri in dai har abin ya tabbata to gaskiya za a ji dadi
to Allah ya sa to mun gode sosai sosai to mun gode wannan shi ne kiran mu na ƙarshe
to haka yake mun gode To yanzu ina ga ya kamata sai mu dan je mu sarara mu ji abin amma maka haka bari mu bar dan shakatawar sai mu ji tattaunawa.
To kuma yanzu muna da wakiliya a Kaduna Binta Ibrahim zata wato ta garzaya ma'aikatar ilimin jihar Kaduna ta kuma jiyo mana ya abin yake na wannan sababbin tsare-tsaren inganta harkar ilimi da za a yi a jihar ko kuma ake makan yi.
Haka yake.
Kan kai dai da farko dai sunanka da matsayinka a hukumar ilimi ta jihar Kaduna.
Jama'a assalamu alaikum masu sauraron mu ina muku barka da warhaka. Sunana Adamu Muhammad Mansur babban sakatare a ma'aikatar ilimi kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna.
To ranka dai ai na haka kwana kan maganar inganta yanayin malaman jihar Kaduna ya abin yake ne.
To alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah. Batun inganta yanayi na malamai muna duba shi ta fuska biyu ne. Na ɗaya shi ne ta inganta albashinsu don saboda yanzu duk wani malami da yake aiki a jihar Kaduna akwai yanayi na albashinsu na TSS ya ba su ɗaukaka na albashi fiye da sauran ma'aikata tunda akwai ƙari da aka za musu na kashi 32 cikin 100 na albashi wannan kenan na dai kenan. Na biyu akwai wayoyi da aka yi wanda shine a dan tafiya. Akwai malamai da dama su aikin su a karkara yake wanda kuma za a sa musu da kamar shi shugaban makarantar za a yi kokari ga cewa an gina masa gida su kuma malamai da suke koyarwa a makarantar su ma za a ƙirga cewa an gina musu wajen zama wanda zai kai kamar guda 6 a kowace makaranta bayan gidan shi malamin shi shugaban malaman makarantar wato headmaster kenan. To duk wannan cikin tsarin da aka fito da shi don a ƙara inganta aikin malanta a jihar Kaduna don an la'akari da cewa da yawa da ake kai su ƙauyuka ba suna zama a ƙauyukan bane suna tashi ne kullun daga wata alƙarya su je ƙauyukan nan don su koyar. To mu gano gwamnatin ta ce abin da ya dace shi ne a samu su wajen matsuguni tukuna wanda wannan matsuguni zai sa kowa hankalin shi ya kwanta ya dinga zuwa aiki a kan lokaci yana tashi a kan lokaci kuma in wasu abubuwa ma sun taso da ake buƙatan su kasance a wajen zai zamanto sun kasance a wajen kuma kowa zai zamanto cewa hankalin shi a kwance yake nan ga wajen zama da aka baka na kyauta inda kana koyo a makarantar nan zaka zauna kuma iyalanka na kusa da kai kowa na tare da kai. Sannan kuma waje da inganta yanayi na koyarwa akwai tanaji za musu na abun hawa wanda kuma shi wannan abun hawa zai kasance akwai mashina da za a bada saboda shiga inda ya kamata don ganin yadda aikin ki tafiya. Sannan kuma kun san dama irin wannan abun ana la'akari da me matsayin mutum don haka har kama ta la'akari da cewa to yaya ne basu kadin su samu abun hawan nasu zai kasance duk wannan yana cikin abubuwan da za a ƙara dubawa.
To watan abun hawan bashi ne ba kyauta ne daga gwamnati ba ko kuma wani tallafi?
Abun hawa akwai wani aiki wanda za a baka
wanda nake magana kenan.
Yawwa akwai wani aiki wanda za a baka a hukumar da za a baka don saboda inganta yanayin aikin naka wanda kuma wannan dama an yi taso zai zamanto cewa kamar yadda kwake da shi ne kana buƙatar ka sai abu kaza to ya an shirya yanayin da za a samu ka wannan abu naka. Aiki ko wannan shi ne dama akwai mashina da za a tanadar saboda fita wajen aiki da duba yanayin aiki. Amma kuma abin da yake so da alaƙa da shi shine din da aka ce ga gida an maka na zama a makarantar nake koyarwa sai dai a tada maka abin hawa da kake nema don sau zanga-zanga ta yau da kullum kuma da kowane ma'aikaci da yake buƙatar wani ana iya bashi. Sannan akwai kuma abin hawa wanda akwai wanda su kuma suka kasance cewa suna aikinsu shine su dudduba wa'innan malaman suna ayyuka ko ba sa yi wanda kuma kin ga wannan dole ne a samu su suma abin da za su dinga amfani da shi don saboda la'akari da irin ayyukan da ake yi a gurbi-gurbi. Me ya ke cewa cluster da Hausa ne saboda yanki da akwai yawa ko ne dama ko ne yanki akwai wanda yake zai zama to yana duba shi
ka ce kuna tsammanin za ku gina gidaje shida ne da kuma gidan shugaban wannan makaranta ta primary to kuna nufin malaman shida kenan kawai za ku dauka saboda haka sauran
ba haka ba ai za a la'akari da ina ka fito
okay so according da za
a ko ne dama aigarin su ne
okay
akwai wanda dama aigarin su ne akwai wanda kuma za a tura su sai aiki a wajen
so mata kawai ta ne kusa ko kamar saboda bisa ga al'adar mu nan arewaci da wuya ka ga mace ta tuka mashin kenan su mata ba musu wani shiri ba kenan ko ko ku dauki malamai mata ba
ai wato abin da muke so al'adar shi shine ana maganan malamai ne generally malamai mata da maza kuma dole ne saboda ai nan muna arewa ne mun san kuma akwai yanayi daban-daban na mata da ya kamata su ma la'akari da idza man tushwa an samu yanayi wanda zai musu dadi wanda kuma zai taimaka musu wajen aikin su so shi ma ana nan za a duba shi kare ko wanda a zai ba shi da jima da ake ba irin jiya sun nan da
so a gwamnatin ku za a fara za a dawo da wannan al'adar na da kenan kuma na gwamnatin kenan za a dawo da wannan
ba haka bane saboda haka bane mata suna da muhimmanci mata masu daraja ne mata iyaye mu ne kuma muna nan arewa ne dan haka dole za a la'akari da menene addinin mu ya tana da menene al'adun mu suka tana da duk za da aka dona ai ba wai daga sai muka fado ba
to ne na ba wani tsari kuka yi domin tabbatar da dawowar shi wannan tsari da kuka fito da shi na inganta rayuwar mata bayan wannan gwamnati shin kuna da wani shiri na kaiwa ga majalisar dokoki ta jiha domin a mayar shi doka ko kuma a haka nan za a bar shi
wato alhamdulillah gyara da ake yi ilimi gaba da a jihar Kaduna nan gyara ne wanda ya kunshi komai da komai wanda kuma gyara ne wanda mutane suke na'am da shi to na'am da ake da gyaran nan shi zai sa ya dawo mai don saboda yanzu akwai mukaddama da ake so a fito da shi na policy education policy a jihar Kaduna wanda kuma ana fito da policy nan duk wani abun za su gori suna ciki so an fito da wannan mukaddama ta policy na education a jihar Kaduna wanda kuma shi ma kanshi zai taso ne dan zamu nemi mu domesticating na national policy of education na jihar Kaduna zaman to muna da namu specifically dan saboda me zaman to shirin da duk za a yi da shi a yanzu wanda zai dawo mu ne kuma kada ku manta da wani abu da ya ce mutanen mu majority of mutanen mu mutane da yawa suna alƙari ne da karkarar nan namu kuma sun fi a karkara kuma da abin zai zama to cewa abu ne zai sa ya zaɓa musu shi za a yi kuma ba gwamnati za ta ce ga abu da yawa mutane daɗi kuma yana da amfani kuma an ga alfanun shi ya ce yau dan saboda ba ni ke gwamnatin ba barin canza shi
zuwa yau shi malamai za su fara gani a ƙasa
kwanan nan insha Allah saboda kada ki manta cewa akwai malamai da ake nema a ɗauka saboda cikin 34,000 da aka wa jarabawa 11,000 wani abu suka ci wajen 22,000 su wayannan an ba su dama da yanzu da su ƙara rubuta wannan jarabawa sannan kuma tunanin gwamnati shine za su dauki malamai guda 25,000 wanda kuma mun yi nisa ga wannan aiki na halin da ake ciki insha Allah bismillah ta'ala muna shiga mako na biyu na wannan wata da muke ciki akwai malamai 10,000 da za ba su takardun su a mutuwa su makarantu dan su je su fara koyarwa saboda jarabawan da muka musu mun sami takardu na neman aiki daga wajen malamai masu so su koyar wanda kuma suke da mafi karancin certificate na koyarwa a Najeriya wanda shine NCE wajen guda mutane wajen 43 suka nemi wannan aiki sannan da aka wajen jarabawa kuma wajen guda 36,000 suka zo suka zauna jarabawan farko da aka yi wanda daga cikinsu an dudduba kowa abin da ya samu a jarabawan nan ya zama to cewa wajen 27,000 sun cancanta wanda kuma su aka samu aka wa interview to cikin wannan 27,000 abinda muke nema 25,000 ne to kun ga ko ba komai in yadda suka hazaka har 27,000 sun fito wannan 25,000 din da muke da nufin dauka ba za su gagara ba so a halin yanzu dai insha Allah mako na biyu na wannan watan insha Allah muna fatan cewa za a samu malamai guda 10,000 za su fara ba su takardun su, sannan kuma malaman da ake nema a makarantunmu na primary yadda muke tunanin muke samu malamai sun kai wajen 45,000 wanda muke so ya zamanto cewa a kowane aji an za a samu ɗalibai da ba su kasa 40 ba da kuma malami guda ɗaya, so muna neman wajen malamai 45,000 ne gaba ɗaya a cikin system ɗin. So don haka shi kan shi ɗaukar aikin zai ci gaba ne, zai yi ma continuous process ne har mu samu mu kai inda muke so mu kai ɗin.
So wani albishir za ka yi wa sababbin ɗauka da kuma tsofaffi a game da wannan shi da kuka yi kenan nan da sati biyu su sa ran gida da abin hawa?
Insha Allahu nan da sati biyu za su samu takardunsu na aiki, particularly waɗannan musamman waɗannan guda 10,000 da muke so su shigo da su yanzu. Na biyu aiki ya yi nisa wajen fito da plan ɗin da ya kamata na gidajen da muke so mu gina a wannan makarantun. Hello, tare da haɗin gwiwa da local government areas ɗin namu
kamfanin so ba ginawa
ba fara ginawa ba, amma yanzu taswirin ginin ana kan fito da shi da sauransu. So dan haka kuma gwamnati ne mai faɗi da cikawa kuma bismillahi ta'ala ka nan da ɗan ƙaramin lokaci makarantunmu da suke karkara za a samu wannan gine-gine. So kiran da zamu shi ne a ci gaba da ba mu haɗin kai saboda aikin nan na inganta ilimi ba dan mu muke ba, muna yi dan saboda 'yan baya ne wanda su ne za su gaje mu, kuma din da ka ba da ilimi mai nagarta nagari kai ma kanka za ka gani, saboda by the time da aka ce yaran nan sun riga su zama wani abu za su kawo ci gaba mai inganci a ƙauyukansu, garuruwansu da kuma jahar gaba daya, sannan kuma da Najeriya gaba daya. Muna godiya.
Yan kasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe bazan iya inya da ke ba bazan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tarbi na ce wai me kuke nufi ban so ni kasa ta tawmace manyan kasar ga Najeriya ku zo ganta mace muna gani muna ji mutane kasar mu san mace abun takaici wayo da su tawce
ta wuce ga ba'ad da saura ko haka Bahaushe yake. To tattaunawar da wakilar Binta ta yi kenan a Kaduna da shi babban sakataren ma'aikatar ilimi ta jihar Kaduna wato Malam Mansur, wanda kuma yayi maganganu da yanda suke kallon al'amarin da abubuwan da za su yi, sai mu ce to Allah ya bada ikon tabbatar da haka. Sannan duk wani abubuwa Allah ya sa kamar yanda wasu suka ce ba siyasa fito a cire magana siyasa ai abin da al'umma za ta ci gaba. Yawwa, saboda sai al'umma ta ci gaba siyasa take dadi ai. Yawwa, to saboda haka zamu dakata dai anan, sai kuma Allah ya kai mu gobe Laraba. Magana siyasa ce da shugabanci na gari, inda a gobe muke son mu tabo magana akan wai shin me yasa Hafsat ake yawan samun wani rene-rene da kallon hadarin kaji ko kallon uku kobo tsakanin 'yan majalisar Najeriya tun daga sanatoci har zuwa na kila wakilai tsakaninsu da hukumomin gwamnati. Wannan ce abin da za mu tattauna a kai in Allah ya kai mu gobe Laraba. Saboda haka sai ku shirya tsaf sai mu ji, don kila za mu ba ku dama ku tufa albarkacin bakin ku kanku, sannan kuma mu kama su fashin baki su farfasa mana bakin mu ji yanda abin yake. Yanzu kan duka nan za mu tattara ina mu yamu amadadin ita
Hafsat Bello dan mai sauraro,
sai kuma Daniel Brown da shine ya ba da ubarnin shirin da injiniya mu ne Mr. Dan Usman Ahmed Kabara a Washington DC, ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya. Yanzu zan bar ku da wannan.
Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba.
Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba.
Wasan kwallo bata manta ba, wasan kokowa bata mance ba.
na motsa jike dinkin su ta share.